الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وديات قال تبتا الله سبحانه وتعالى وندي ساتي قدر هدورم domin ci gaba da karatunmu na hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam al-hafiz al-muhaddith abu abdurrahman Muhammad Nasiruddini Al-Albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama bayani cikin wato maganganu da al-Imam Albani ya hakaito mana ga abin da ya shafi babban malami na musulunci al-Imam Shafi'i mun shiga magana ta malami na hudu cikin malamai na mazhabar nan guda hudu lokaci ya cin mana ga kwana akan wato maganar sa ta farko wanda al-Imamu Ahmad ibn Hanbal yana bayani game da abin da ya shafi muhimmancin sunna a wajen sa da kuma kimarta da rashin ruko da wata magana wanda ta ci karo da wannan sunna din ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi magana akan waɗansu kusoshi na sunna wanda sune daga ciki akwai al-Imam Malik na jumu sunna kenan daga ciki akwai al-Imam Shafi'i wato shi ma dai akan lawalin sa yake na jumu sunna akwai al-Imam al-Auza'i shi ma dai na jumu sunna din ne akwai al-Imam Thawri shi ma dai na jumu sunna din ne idan muka dauka da al-Imam Malik da al-Imam al-Auza'i da al-Imam Thawri waɗannan guda ukun dukkaninsu ashabul kutubi sitta sun fitar da hadisansu al-Imam al-Bukhari a cikin littafinsa al-Jami'u as-Sahih ya fitar da hadisi ta hanyar al-Imam Malik ba ta hanya ɗaya ba ba ta biyu ba ta uku ba akwai su da yawa haka nan al-Imam Muslim ya fitar da hadisi ta hanyarsa haka al-Imam Abu Dawud haka al-Imam Tirmidhi haka al-Imam Nasa'i haka al-Imam Ibn Majah haka nan al-Imam Al-Auza'i shi ma kusa ne wanda zaka yi ta ganin shi haddathana Abu Amr a wani gurin Abu Amr wani gurin ya ce ma Abdurrahman Ibn Amr babansa Amr sunan shi kuma yana da ɗa mai sunan Amr sai ake mai alkunya da Abu Amr Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Auza'i to yana da kai hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar sa haka Muslim haka Abu Dawuda haka Tirmidhi haka Nasa'i haka Ibn Majah haka nan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi ma falatas al-Anuf shi ma ɗaya ne daga cikin kusoshi wanda asanir suna ta bi ta hannunsa dan haka waɗannan ashabul kutubi sitta din dukka sun fitar da hadisi shi sun fitar da hadisi ta hanyar sa wato al-Imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah to abin da ya tsara shine al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i babu isnadin da yake da kai sunan shi a cikin Muslim amma cikin Bukhari al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin shi amma mu'allaq ma awwal isnad minhu yuhdafu walau ila akhirih mu'allaq al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar al-Imam Shafi'i amma mu'allaq ne ba mausul bane ba musnad bane. Al-Imam Muslim bai fitar da hadisi ta hanyar Al-Imam Shafi'i ba. Al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah waɗannan guda hudun sun fitar da hadisi ta hanyar sa. Sai da ban tunan waɗannan malaman dukkanin su wanda Al-Imam Ahmad ya zano kowanne daga cikin su wani kusa ne daga cikin kusoshi na musulunci. Wanda waɗannan litattafai wanda ake bajinta da su ake kafa hujja da su wajen tabbatar da alwala ko sallah ko zakka ko azumi da sauransu, wanda a cikin waɗannan littattafan ne ake zaɓulowa ya tabbata cikin Bukhari da Muslim kaza 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 kaza, to idan kana karantawa za ka yi takicikus da sunayen waɗannan manyan malamai. To duk yadda suke da kwai daraja a cikin addini na musulunci, wanda kuma daraja ɗin nan yanda kai ka san darajar su, Imam Ahmad ya fi ka sanin darajar su, saboda shi ya yi zamani da waɗansu daga ciki, ya ga yanda suke gwagwarmaya, ya yi zamani da waɗansu daga cikin ɗalibansu, ya ga yanda suke gwagwarmaya. In ka ɗauka Al-Imam Ahmad ya yi zamani da irinsu Yahya ibn Ma'in, wanda Yahya ibn Ma'in ɗalibinsu ne, ya ga yanda yake gwagwarmaya. To kaga idan kaga yaro yana gwagwarmaya, kaga ya kama jiki, za ka ce wannan la'alla mahaifin shi ya biyo ko mahaifiyar shi. To in kaga ɗalibi yana ta gwagwarmaya, ya ce ka ce wannan daga wajen malaminsa ya samu. To ya fi ka sanin kimarsu da darajarsu, amma duk da haka ya ce kada ka yi musu wato bi wanda yake na bi ta zaizai. Ka zamanto addininka ka gina sani a kan basira. Waɗannan rijalu ɗin dukkaninsu ba wai su aka sani ba, an san su ne saboda rukunsu da sunnansu. Mun gane da kyau, as-sunnatu la tu'rafu bir-rijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bis-sunnah. Sunna ba a gane ta da mazaje, ka ce kawai in wane ya faɗi magana, maganar shi kawai ita ce daidai da sunna. A mazajen su ne ake gane su da sunna ɗin. Mun gane da kyau, lokacin da maganarsu ta dace da sunna to sai a ce mai rajul, amma in maganar shi ba ta dace da sunna ba sai a ce mai rujail. Mun gane da kyau, ɗan ƙaramin yaro kenan. To a cikin wata riwaya ya ce la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i, ce kai bawan Allah musulmi kada ka yi taqalidin addininka, ka rataya addininka ga wani daga cikin waɗannan manya-manyan bujiman malaman hadisin nan. Wanda kuma a jiya mu yi bayani akan wannan mataki, ‘yan ajin alajikanmu ne yake magana da su iri-iri shi, wanda sun gajiya sun ga yau, sun karanta maganganu na malamai za su iya bambance maka tsakankanin ƙwaya da tsakuwa, tsakankanin ɗan dima da ɗan kabewa, tsakankanin ɓera da jaba, za su iya bambance maka tsakankanin fari da baƙi. Amma kai da ni da shi, wanda ya zamanto ba mu da wannan ƙudura ɗin, to akwai buƙatar a ce lalle malaman nan da muke kyautata musu zato kada fahimtar mu ta fita daga tasu. Ya zamanto cewa abinda Al-Imam Malik ya faɗa mu kallace shi da idan basira, abinda Al-Imam Shafi'i ya faɗa mu kallace shi da idan basira, saboda ba mu da kasratul ittila ila sunna, kuma yawaita tsankaye ba zuwa ga sunna, ba ma yawan muraja'a sunna. Yanzu wani zaka same shi ya shekara 50, amma Sahihul Bukhari ko sauka ɗaya bai taɓa mishi ba, kuma musulmi ne, malami ne, mai da'awar sunna ne. To kaga yanzu wanda akwai wani malamin mu a jami'a, Dr. Baba, ina ga yace in baka wa fito libari ba sabka 15, ce to kana da sauran hali yanzu. Fito libari mujalladi 15 ne. To kaga yanzu kowane mujalladi ma a ce a wata guda za ka sauke shi, to sabka 15 ina ga sai ka shekara 10 wani abu kana yin ta. Kuma shi ne yake magana akan cewa ɗalibin ilimi inda yana so nan da shekara 20 ya zamanto cikin ɗaliban ilimi, ba wai cikin malamai ba, shi ne a ce kullum yana da kwai program na karanta safa 50, kullum kawai ya karanta safa 50 kuma ya fahimci abin da safa 50 ɗin nan take. To shi ne ana kyautar da zaton idan aka shekara 20 a gaba ana yi ba tsaya ba, za a saka shi cikin ɗaliban ilimi. Mun gane da kyau, za a saka shi cikin 'yan kasuwa na ilimi, ba 'yan kasuwa ba na shi injiniyara. Mun gane, yawwara. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فخذ به الامام احمد يچه دكان ابن da yazo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa kai riko da shi da hannu biyu idan abu ya tabbata a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu sahabbai sun aikata a lokacin rayuwar ma'aiki kuma ma'aiki bai daka tsawa akai ba bai yi hani akai ba to wannan ana ce da ita sunna ta qaririyya to sai kai riko da shi saboda ba yanda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bar bayinsa akan kuskure tare da cewa kuma annabinsa yana tare da su idan akwai wani abu wanda suke aikatawa wanda wannan abin musulunci bai yarda da su ba ko da ba a gaban ma'aiki ba ne to wahayi zai sauka ya ja musu kunne an cewa kaza kaza da ake yi a daina yinsa haka idan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya ne to zamanin ma'aiki ba wani zamanin da ya kai wannan zamanin kwaliti ba wani zamanin da ya kai wannan zamanin nagarta shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum hadithin imran ibn husayn da Allah yace mafi alkhairun ku sune waɗanda suke mutanen zamani na mu'mine na zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba za ka hada su ba da mu'minan da ba su yi zamani da ma'aiki ba waɗannan mu'mine tare da ma'aiki sun fi kowaɗansu mu'mine inganci gane da kyau to yace abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kai riko da shi da hannu biyu summa tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyarun yace sannan kuma tabi'ai bayan ka gama da sahabbai bangaren abin da ya shafi tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyab irin su Uwais al-Qarni irin su Muhammad ibn Sirin irin su Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri irin su Mujahid irin su Sa'id ibn Jubair irin su Al-Qama irin su Masbuq da sauransu to wannan ar-rajulu mukhayyar mutun za a bashi zabi ne a wannan lokacin kana da kai manduha take ce kana tare da malami wancan baka tare da wancan mun gane da kyau saboda zamanin tabi'ai nagartarsa da ingancinsa bai kai zamanin sahabbai ba a zamanin sahabbai akwai fitintunu din da musu kunno kai ba sai a lokacin tabi'ai sannan su kunno kai fitinoni din nan dukkaninsu yawanci sun kunno kai ne a lokacin tabi'ai a lokacin sahabbai lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nan babu fitina ta khawarijawa babu fitina ta mu'tazilawa da jahamiyawa duka waɗannan babu su to amma zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya a lokacin Uthman ibn Affan sai aka samu tsageru wanda sun rena shugaba daga wannan aka dan fara samun rashin jituwa Uthman ibn Affan a matsayin shi na shugaba na'am na kowa da kowa aka zo aka sa mai takunkumi aka tsare shi a gida dan yar uwarsa Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar wata rana ya shigo wajensa kamar yadda yake cikin Bukhari da yake cikin Sahih Bukhari yace ya amiral mu'minin innaka imamu ammatin wa nazala bika ma nara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj yace shugaba na musulmi yace kai dai kai ne shugaba na kowa da kowa kuma yanzu babban ma matsalar da muke fama da ita shine limamin da yake jagorantar mutumin banza ne imami ne wanda shi ya janyo fitina din nan muna shiga cikin damuwa yaya za a yi a matsayin mu na wanda muka baya kuma mu yi sallah a bayan wani limami a lokacin Uthman da Affan ya ce da shi as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa a yanzu ba wani abu idan ka cire kalma ta shahada wanda yake taka rawar azo a gane a cikin musulunci kamar sallah ce to fa in ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahu idan mutane suka kyautata sallar su to ka kyautata taka tare da su wa in asa'u fajtanib isa'atuhum idan sun munana kwa to kai ka nisanci wannan munanawa ta su ka gyara abin da kai kake ganin wannan shine daidai saboda idan ka hadu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sai yayi maka tambaya akan sallah sai yayi maka hisabi akan ta to tun daga wannan lokacin da aka kashe Uthman dan Affan bayan yayi ta gaya musu wadansu fadail wanda ya tabbata cewa shi ma yana daya daga cikin su ace anshudukum billahi wala anshudu illa ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala man hafarahu mata falahu aljanna fa hafartuha alastum ta'lamuna anna rasulallahi qala man jahaza jayshal usra falahu aljanna fa jahaztuha yace ba kun ji ba da kyau da bakin ku ko sahabbai wanda suke raye a wannan lokaci a gaban yan ta'adda yake ce musu ba kun ji manzo Allah yace duk wanda ya gina rijiya ta ruma yana da kai tukuicin gidan aljanna yace ni na gina ta ko yace ku ji manzo Allah yace dukkan wanda ya shirya jayshul usra ya kawo gudunwa ya bada idan za a fita yakin tabuka yana da kai certificate na aljanna yace kuma ni he da na kawo abin da ya fi na kowa fasaddaquhu bima qala su gaskata shi kan abin da ya faɗa suka ce kwarai kwa an yi haka a lokaci da kaza kuma manzo Allah ya ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yau duk abin da Uthman zai aikata na laifi ba zai kawo mai cika din shiga aljanna ba ai don kun ji wannan to amma duk da haka aka samu dan ta'adda ya yanka shi yana karanta alqur'ani kamar yadda waɗansu daga cikin riwayoyi din suke nuna suka ce ya zo kan fasayakfikahumullahu jinin shi ya da su ana to tun daga wannan lokacin sai ya zama to fitina an bude mata kafa in wannan ta fito wannan take kunnowa in wannan ta kunno wannan take kunnowa saboda kashewa mutun daya kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam yace mumini daya ka kashe shi girman shi afi Ka'aba kaga dinyan da Ka'aba din nan take da muhimmanci go wanda duk shekara in zaka yi ibadar haji sai ka tafi can sai manzo Allah ya ce to wallahi ran mumini daya yanda yake da kima a wajen Allah ya fi kimar Ka'aba to aka kashe Uthman ibn Affan daga wannan lokacin duniya sai ta fara rikicewa in wayannan suka fito da sabon salo na fitina wancan su kuma sai su fito da sabon salo sai da manto bayan sahabbai ar-rajulu mukhayyar man gane da kyau wa qala marratan al-imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa wata magana ta sai yace al-ittiba'u an yattabi ar-rajulu ma jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wato abinda ake cewa bi shine mutun ya bi abinda yazo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa an ashabihi da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam thumma huwa min ba'd at-tabi'ina mukhayyar thumma huwa mukhayyar sannan kuma shi abun bai wa zabi ne min ba'd at-tabi'in a bayan tabi'ai inda bayan sahabbai ne to shi abun bai wa zabi ne wajen abin da ya shafi tabi'ai zai kallaci wanda yake kyautata mai zato ne waɗanda yake kyautata musu zato ya karanta maganarsu da tawancan da tawancan da tawancan tawancan ba ta zamantowa hujja ce akan tawancan sai in ya zamanto ta wannan din ta dace da sunna mun gane da kyau za mu ga cewa sahabbai a lokacinsu sun yi ta sabani a tsakankaninsu amma wani ikon Allah saboda su sabaninsu sun gina shi akan ikhlasi da kuma neman gaskiya din hakan din bai raba kansu ba sai zama kullum a tare suke wanda suka yi sabani din da shi din tare yake da su su ma kuma tare suke da shi mun gane da kyau al-imam ahmad yace ra'ayul auza'i wato fatawa ta abu amr ibn abdurrahman Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i babban malami na Sham wa ra'ayu Malik da fatawa ta al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra babban malami na Madina wa ra'ayu Abi Hanifa da fatawa ta al-Imam Abi Hanifa babban malami na Kufa kulluhu ra'ayu ce wannan dukkanin su fatawa ce wanda aka baka ita da kai wa huwa indi sawa'u yace a waje na duddaye suke maganar al-Imam Malik da maganar al-Imam al-Auza'i da maganar al-Imam Abu Hanifa a waje na din matsayin su daya mun gane da kyau bazan fifita maganar al-Imam Abu Hanifa akan maganar al-Imam Malik bazan fifita maganar al-Imam Malik akan maganar Abu Hanifa haka ba zan fifita maganar Abu Amr al-Auza'i akan maganar al-Imam Abu Hanifa yace wa inna murhujjatu fil athar sani dai kadai hujja ana samun ta ne a cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan uwa karatun sunna yana da muhimmanci karatun hadisi yana da muhimmanci bawan Allah musulmi inda zai kwana yana karatun sunna ya wuni yana karatun sunna bai ba ta hakinta ba saboda hujja din anan ne take al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wama suwahu fa waswasu shayatin mun ga inda kyau a to ilimi shine kace qala Allah qala rasuluhu Allah ya ce manzo Allah ya ce abinda ba wannan ba to waswasi ne na shedan shedan ne zai tazawa ya tawasa da hankalinka sai sa ba wai ana nufin kuma karatu fiqo ba shi da muhimmanci ba yana da muhimmanci mai girma ta yanda shi ilimin qala Allah qala rasul din shine aka fassara maka shi kuma a cikin kutubul fuqaha din da tattafan na malaman fiqo sun fassara maka waɗannan killatattafan ne sun fassara maka alqur'ani din sun fassara maka sunna inda zamu zo muna karatun ishmawi kamar yanda muke yi dinnan mace ko wata mas'ala sai mun kawo mata hadisi to lalle akwai wanda ba za mu samu hadisin akan ta ba amma wanda suke da hadisin ko wanda suke da aya din sun fi yawa sama da waɗanda ba su da aya ba su da hadisi kaga ashe irin abu ne aka yi maka talkhis din sa wannan littafin na Albani yana da kai talkhis ko wanda in ka tashi kawai in ka ji ana cewa tudurwa ba zai kawo maka hadisi ɗaya ba a ciki amma dai kawai iya maganganun nashi na nan hadisan da ya kawo anan can shi zai maka talkhis din sa wanda kuma ana dauka ana karantawa irin na waɗanda suke ba su kai matakin mu ba gane da kyau ina nufin wanda suke kanana ne ana yi wa yara shi irin yan shekara 5 6 7 a makaranta amma mutumin da ya kai shekara 10 zuwa 11 12 ya kamata a ce ya gama da wancan littafin kuma ya shiga wannan saboda kullum in kace zaka dauki talkhisi to yaushe zaka dauki kuma littafin asalin littafi din mun gane da kyau yace wa innamal hujjatu fil athar sani dai kadai hujja tana tabbata ne cikin abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta uku al-imamu ahmad yace man radda haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halakatin al-imamu ahmad yace dukkan mutumin da yayi watsi da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mayar da hadisi na ma'aiki bayan an kawo mai yace mu ba ruwan mu da shi bamu imamu ahmad yace fa huwa ala shafa halaka wannan mutumin yana kan gabar halaka yana dab da halaka wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha to dukkan mutumin da za ka kawo mai hadisi amma saboda ya saba fatawar malamin sa na unguwarsu daga cewa ka zo da wani abu a rana kai tsaka wanda shi kuma abin da malamin unguwar tasu yazo da shi shine abin da yazo da shi sabo din abin da babu shi a zamanin ma'aiki din yanda yake sananne a cikin mu a yanzu ana ce mai sabon abu abin da akwai shi a zamanin ma'aiki alayhi salatu wassalamu duk yanda muke ganin shi bako ne a wajen mu to wannan shine addini din saboda tun nan da shekara 1400 da wani abu ne wanda yake sananne amma kai naka bai kai wannan kwanaki ba mun gane da kyau to al-imamu ahmad yace dukkan mutumin da ya mayar da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin yana kan gabar halaka wannan sai mun shiga taitayen mu da kyau fa hadisi in ana tattaunawa da kai a matsayin ka na musulmi in abokin tattaunawar ka ya kawo maka hadisi kar kai watsi da shi kai tsaye sai dai in ka san rashin ingancin hadisi ya kawo maka wani hadisi mawru'i wani hadisi mai rauni hadisi na ƙarya hadisi mawdu'i wanda kawai ba shi da asali daga ma'aiki alaihi salatu wassalam to wannan sai ka ce dama ba hadisi bane ƙarya aka yi wa annabi kuma wanda yayi wa annabi ƙarya ka san hukuncin shi na san hukuncin shi amma hadisin da ka san ya tabbata kai watsi da shi to akwai matsala mai girma al-imamu al-albani yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhu waɗannan su ne maganganu na waɗannan manya-manyan shugabanni na musulunci Allah ta'ala ya yadda da su fi al'amri bi tamassuki bil hadith. Waɗannan su ne maganganu nasu waɗanda suke mana umarni game da yin ruko da hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wannahyi an taqlidihim duna basiratin, da kuma hani game da yi musu bi tadaidai ba tare da wata basira ba, da yi musu bi tadaidai ido rufe. In za ka yi wa malami bi tadaidai amma kuma kana yi mishi bi tadaidai din ne idan ka a buɗe, wannan shi ya fi wancan. Saboda idan kana yi wa mutum, idan kana bin bayan mutum, yanzu sai je taka ƙaya sai ya huce ta, yanzu in ka zo kai ma ka ce ka taka ƙaya ka huce, saboda kaga shi ma ya taka ƙaya ya huda har ta yi mishi jini, kai ma saboda ka yi koyi da shi ka taka ta fitar maka da jini ka cire kuma ka huce. Ai, saboda kai kana tafiya idan ka a buɗe, in ka zo ka la'alla shi bai ganta ba ne, da ya ganta da tsallake mata zai. To kai kuma tunda ka tsinka ya ta tun daga nesa kenan, in ka zo gyarawa za ka yi ka huce, ko ma ka ɗauke ta ka jefar da ita daga tsakiyar hanya ɗin. To haka dukkan mutumin da yake taqlidin malamai ya zamanto yana taqlidi ne idan su a buɗe lokacin da dalili ya bayyana a gare cewa masala ɗin nan ba wani hadisi a kanta, ko na umarni ko na hani, ya dai malamai ne suka ga dai wannan kaza ɗin nan kaza ne, wannan kaza ɗin nan kaza ne, to sai ya gani yanda ya dace a wannan lokacin kai. وهي من الوضوح والبيان. wato su waɗannan maganganu na waɗannan malamai yanda suke cike da al-wuduh fitowa fili karara, wal bayan da kuma bayani dalla dalla a fili karara maganganun nan nasu suke, sannan kuma sun yi bayani sun yi baki sun yi wasali. la taqbalu jadalan, ba ta buƙatar kuma wata garrama. Waɗannan dai maganganu nasu, in dai kana jin larabci yanda za ka fassara su iya dai haka ɗinnan ne. Kowanne daga ciki abinda yake magana a kai shi ne adda'awatu ilal kitabi wa sunna, kira zuwa ga riko da alƙur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da kuma ajewa dukkan magana ta wani malami daga cikin malamai wanda ta ci karo da alƙur'ani, ta ci karo da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. wala ta'awilan, sannan kuma ba wani tawili da za ka yi mata. Waɗannan maganganun da aka ce ma ka yi mata tawili, wani irin tawili ne za ka mata? wa alaihi al-imamul albani ya ce, to akan haka, fa inna man tamassaka bi kulli ma tsabata fi sunna, haƙiƙa dukkan mutumin da ya yi ruko da dukkan abin da ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya yi riko da shi, ya yi ƙanƙamo da shi, ya riƙe shi a matsayin ita ce mazhabar shi. wala khalafa ba'da aqwalil a'immati, ko da wannan abin da ya yi riko da shi ɗin na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saba wa shashe daga cikin waɗannan limamai na musulunci, al-imamu abu hanifa, al-imamu malik, al-imamu shafi, al-imamu ahmad, la yakunu mubayinan li mazhabihim, baya zamantowa wanda ya yi hannun riga da mazhabarsu, ba a cewa ya yi hannun riga da mazhabarsu, ba shi ba mazhabarsu, ba a cewa kai ka balle wa mazhabar malaminka, ko kai ma zai ka zama tsajera ka fita daga mazhabar malaminka, ba haka bane. wala kharijan an tariqatihim, sannan kuma baya kasancewa wanda ya fita daga hanyarsu wanda suke kai, bal bari dai huwa muttabi'un lahum jami'an. Wato shi wannan ɗalibi wanda ya zama ya yi riko da sunna da hannu biyu, ko da wannan sunna ta saba wa waɗansu daga cikin malaman nan, to ya yi biyayya ne ga malaman gabaki ɗayansu. Kaga in ma kallaci maganar al-imamu Abu Hanifa tana kira zuwa game riko da sunna ɗin, haka maganar al-imamu Malik, haka maganar al-imamu Shafi, haka maganar al-imamu Ahmad. To lokacin da mutum ya yi riko ɗin da sunna, ya yi biyayya ga su waɗannan malaman ne, saboda su ne iyayen. ula'ika aba'i faji'ini bi mithlihim, mun gane da kyau. Wato irin waɗannan su ne malama, in ka cire su cikin musulunci ɗin, to ina ga za ka ga cewa ko musulunci ya ɗan wara haka haka. Shi yasa waɗanda za su baka magana ka ji, su baka umarni ka bi, shine duk mutumin da zai dora ka akan sunna ta ma'aiki zai nuna maka cewa wannan sunna din tana da muhimmanci ba a daidaita ta da komai duk wani abu na duniya zaka iya rabuwa da shi ka zauna lafiya in ka tafi lahira amma kaga mahaifa mun gane da kyau a doka addini na musulunci akwai wanda yayi magana akan girman su bayan haƙin Allah da na manzo kaga mahaifa ko sai kuma haƙin malamai wannan duk wanda ya zamanto yayi wa musulunci hidima tun daga sahabbai har zuwa wannan zamani yana da haƙi akan ka matsayinka na ɗalibin ilimi idan yayi kuskure ka nema mai gafara ba ka cacceke shi ba idan ya baka shawara yayi umarni da kai kaza ka kallaci wannan umarnin nashi ya dace da alqur'ani ko bai dace ba ya dace da sunna ko bai dace ba idan ya dace ka bi idan kuma ya zamanto ya saba musu to inna maqaatu fil ma'ruf kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ya zamanto kullum haka muke tafiya akai kullum haka muke tafiya akai kullum haka muke tafiya akai sai mu ga cewa canjin yau ya fi kyau sama da jiya canjin gobe ya fi kyau sama da yau canjin jibi ya fi kyau sama da na gobe kullum muna tafiya a cikin haske kuma hasken mu yana ƙara bayyana to amma in ya zamanto za mu ga kuskure na malami da ka karanta magana shi guda 100 wanda ta yi dace da alqur'ani ta dace da sunna kuskuren shi ɗaya ka zo ka tada jijiyoyin wa ka ce wayannan malaman ba malamai bane ban gaya muku shikenan wannan daidai din tashi guda 100 duka da kalla baka bayyana musu ba cewa anan malami ne shi amma a wannan kuskuren nashi ɗaya ka ce ba malamai bane sai ka samu malamin da yake ma'asumi ne wanda baya kuskure da Allah kai ma kana tashi din kuma za a ce maka kai kuskure hannu shi yasa mu zamanto masu adalci masu insafi waɗannan malamai sun yi wa musulunci hidima ba wanda zaka ce cikin malaman nan ba shi da ilimi ba wanda zaka ce cikin malaman nan yana da son zuciya ba wanda zaka ce cikin malamai din nan wato iya kungiyarsa kaɗai yake yi wa aiki su ba su ma san me yake kungiya ba ba ruwansu da wannan to lokacin da mutum ya yi riko da sunna ta ma'aiki duka ya yi koyi da malaman nan ya bi su gabaki ɗaya kaga a ce ka bi mutum ɗaya da a ce ka bi dukkan malaman gabaki ɗaya wanda ya fi muhimmanci ka bi dukkan malaman gabaki ɗaya wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha ce sannan kuma yayi riko da amintacciyar igiya da igiya wanda take amintacciya mai kwari wanda babu tsinkewa ga wannan igiya din ita ce sunna to duk wanda ya riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi riko da igiya wanda take mai karfi wanda take amintacciya wanda baya jiye mata tsoron za ta cire ya faru kuma fa anta ala alislam hatta tamut haka ma'aiki ya gaya wa abdullahi ibn salam Allah ya kare yadda da shi walaysa kadhalika man taraka sunnata thabitata li mujarrad mukhalafatiha li qawlihi amma dukkan mutumin da ya bar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ta tabbata tabbatar ta tabkar rana a lokacin azhur ya barta li mujarrad mukhalafatiha li qawlihim saboda ta sabawa fatawar waɗannan malamai na musulunci to shi laysa kadhalika bai zamanto ba kamar haka bai zamanto ba dalibi mai biyayya ga malamansa in dai dalibi ne mai biyayya ga malamansa to maganganun da malamansa suka faɗa mai su ya kamata ya bi bal bari dai huwa bidhalika asil lahum shi asil lahum ya saba musu ne bidhalika da wannan umarni nasu da suka yi wannan aiki nashi da yayi na barin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ta tabbata tare da cewa kuma sun mushi umarni da ya bi kaga ya saba musu ba wai da'a yayi musu ba wa mukhalifun li aqwalihimul mutaqaddimati sannan kuma ya saba wa maganganun su wanda suka gabata gabaki daya a baya kaga waɗannan maganganu nasu wanda suke kira zuwa ga riko da sunna yace baya bi yace baya yi to tunda yace baya yi a shafa mai lafiya wallahu ta'ala yaqulu al-imam al-albani yace Allah subhanahu wa ta'ala yana fada a cikin al-qur'ani yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ta'ala ce falawa rabbika, wato ina rantsuwa da ubangijinka. Wannan lamu din ransu daga cikin malamai suka ce sila ne. Fa rabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanudhirannahum hawla jahannama jithiya. Gane da kyau, can sai zamanto babu lamu din. Irin su la uqsimu bi yawmil qiyama, la uqsimu bi hadhal balad, wannan lamu din malaman tafsiri suna cewa sila ne. Waɗansu kuma suna ganin cewa ba buƙatar rantsuwa, shine falawu rabbika la yu'minuna, ba ma sai na rantse da ubangijinka ba. La yu'minuna, su waɗannan mutane masu cece kuce ba za su yi imani ba, imani wanda yake ingantacce, imani wanda yake kyakkyawa, hatta yuhaqqimuka, har sai sun nada ka a matsayin alƙali, sun maida ka a matsayin alƙali, sun nada ka alƙali fi ma shajara bainahum, cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu na sabani. Sai ya zamanto idan matsala ta barke tsakankaninmu, sabani ya barke tsakankaninmu, to wanda ya kamata ya zamanto alƙali namu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sai mu koma zuwa sunna ta ma'aiki, mu lalimu ina bakin zaren inda yake. Idan bakin zaren a hannunka yake, sai mu kama mu rike shi mu duka biyu. Idan a hannuna yake, sai mu kama mu rike shi mu duka biyu, zuba na badani ne kadai. Idan a hannun wancan yake, ba a hannuna yake ba, ba a hannunka ba yake, mu kawo shi mu rike shi mu duka. Shine hatta yuhaqqimuka, har sai sun nada ka alƙali fi ma shajara bainahum, cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu na rashin fahimtar juna. Thumma la yajidu harajan fi anfusihim, sannan kuma ba za su samu kunci ba a cikin rawunansu. Mimma qaddaita, dangane da abin da ka hukunta da shi. Wato wannan saboda dama sharuɗan guda uku ne. Na farko, ya zamanto an mayar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine alƙali. Sannan kuma na biyu, hukuncin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi shi, zai yanke, ya zamanto ba wani wanda ya ji zuciyar shi ba ta gamsu da wannan hukuncin ba. Sai kuma na uku, wa yusallimu taslima, su meƙa wuya, iyakacin meƙa wuya. To wannan shine a Sheikh al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, a cikin littafinsa na tafsiri Taisirul Kalimir Rahman, wato a ƙarƙashin wannan ayar, yace wannan ayar tana ɗauke da maratibu al-Islam guda uku. Martaba ta farko, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, shine martaba ta musulunci kenan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, martaba ta biyu ta imani. Wa yusallimu taslima, martaba ta uku ta ihsani. Mun gane da kyau, lokacin da muka samu sabani a tsakankaninmu, idan mas'ala ce wanda take khilafiya, akwai mas'ala khilafiya wanda wajen fahimta ne aka sha bambam, dama za a ga sabani na malamai lokacin fi dalili ne, wani lokacin kuma fi dilala ne. Idan fi dalili ne, wancan shi dalilin da ya kawo ba wannan ba dalilin da wani bane ya kawo. Mun gane da kyau, to za a wannan lokacin sai ka kallaci dalilin wancan, ka tsaya ka kallace shi da idan basira, ka auna shi akan mizani, sikeli na shari'a ta musulunci. Yaya dalilin nan ya sha ko bai sha ba? Shari'a ta musulunci ta amshe shi ko bata amshe shi ba? Mahanga ta ilmun rijal, ta malaman hadisi, me suka yi magana akan wannan hadisi da ya kawo? Shikenan ka gani cewa al-Imam Ahmad ya ce hadisi ne hasan, al-Imam al-Bukhari haka, al-Imam Malik haka, shikenan ka ce alhamdulillah, tunda an samu al-mu'tadiduna. Malaman da su ba al-mutashaddiduna bane, ba al-mutasahiluna bane, sun ce wannan hadisi ne hasan. To kai wannan kana da dan kamshin gaskiya, amma bari mu waiwa wajen wancan. Idan aka waiwaya wajen shi, shi ma da aka leƙa sai ga Imam Malik ya ce sahihi ne. Aka ce al-Imam al-Bukhari shi ma ya ce hasan ne. Al-Imam Ahmad ya ce hasan, wancan nashi hasan, wannan nashi hasan. To yanzu ya za a yi? Shine sai a je wajen kuma al-jam'u bainahuma, ya za a hada tsakankaninsu, saboda wancan ya inganta, wancan ya inganta. To idan ya zamanto in amkana al-jam'u, zai iya yiwuwa a hada kansu ko? To sai a hada kan nasu, a ce kai wannan hadisin ka da ka kawo yana magana akan kaza, yana magana akan kaza ne. Kai kuma akar makalla hadisin ka da ka kawo yana magana akan kaza, yana magana akan kaza ne. Naka bai kore ba nashi, nashi shi ba bai kore ba naka. Ku tashi ku je, Allah ba da sa'a. Mun gane da kyau, ina abin da ya shafi hadisin da yake magana, idan ka shiga
idan zaka biya bukatar ka zaka yi bawli ko zaka yi bayan gari kada ka kallaci gabas kada ka kallaci alƙibla kada ka bata baya kaga wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari da Muslim sai kuma ga hadisi na Abdullah dan Umar wanda shi ba yana cikin Bukhari da Muslim wanda yace shi da idan shi yana yaro ya ga ma'aiki alayhi salatu wasalam yana biyan bukata yana kallon Baitul Maqdis ya baiwa alƙibla baya haka ga hadisin Jabir wanda yana cikin sunan wanda shi kuma ya ce kafin a amshiran ma'aiki alayhi salatu wasalam da shekara ɗaya shi baya ga ma'aiki yana biyan bukatar shi kuma yana fuskantar wato Baitul Maqdis yana mai baiwa alƙibla baya shine malamai suka ce ba an-nasikh wal mansukh bane mun gane da kyau to sai aka yi ta kokarin aljan ubainahuma waɗansu daga cikin malamai sun hada tsakankaninsu kowanne zaka yi aiki da shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri idan ka tafi daji ko ka tafi zaka yi shuka ko zaka tada kura ko ka kai ziyara gonarka ka je ka ganta yaya yanayin gona yake to in zaka biya bukata to kala kallaci alƙibla kada ka bata baya mun gane da kyau kenan wannan zaka yi aiki da shi ne a daji amma idan ka zo ka kana cikin gari zaka biya bukatar ka to duk inda ka fuskanta babu laifi haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda wajen aljam'u bainahuma kenan saboda dukkaninsu sun tabbata cikin Bukhari da Muslim to in kuma ya zamanto yanzu kaga lokacin da mutum ya riko da hadisin Abu Sa'id al-Khudri zai ce haramu ne hatta a cikin banɗakuna mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya mun gane saboda ya yi riko da hadisin da manzo Allah ya ce idza ataytum al-za'ida fala tastaqbilu al-qiblata bi ghaidin wala bawlin walakin shariqu aw ghadibu qala abu ayyuba hadithan abu ayyuba kana qala abu ayyuba faqadimna shama fawajadna marahidha bunyat qibla al-qiblati fananharifu anha wa nasrifullahi ta'ala shikenan sai ya zamanto idan yayi riko da wannan hadisi shi din wani hadisi da za ka kawo mishi ce shi yana tare da wannan hadisin abu ayyuba cikin bukhari da muslim yake kuma bukhari da muslim shine maratibu siha a'la maratibu siha mun gane kyau hadisin da yafi kowanne inganci shine a ce maka hadisin da yake muttafaqun alaihi yace to shine na farko shi kuma dan shi ba ce to ai ma kuma cikin bukhari da muslim din yake yace to rike da ka rike dawa to sai hada musu shi kowanne ya aiki da na kowanne a ce kai akar maka lahu da ka doki na abdullahi da umar ka kula da kyau in kana daji sai ka rike na abu ayyuba kai kuma wanda ka rike na abu ayyuba ka kula da kyau in kana gari sai ka riko da na abdullahi da umar mun gane to haka dai amma kuma fiddilala to wani lokacin yawanci sabanin na malamai fiddilala za ka ga hadisi ɗaya ne za su kafa hujja da shi amma me kaza yake nufi a cikin hadisin anan ne inda gido ke saga ira abin da ya shafi yanzu wal muballaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata muru'in mata yanda mazajen su suka sake su kafin su yi aure su jira ga kawunan su su yi qur'u guda uku al-qur'u din nan da Allah ya ce thalathatu qur'in kadan suna ganin cewa al-bahar wadan kuma suna ganin cewa a al-hayd kaga da al-hayd da al-duhur kowanne ana ce da shi al-qur'u shine akwai kalma wanda za ka ga ta zo ta doki kishiyoyi guda biyu ta doki fari ta doki baki ta doki tsarki ta doki kuma rashin tsarki to al-qur'u tana daga cikin su Imam Malik yace qur'u din nan sune al-abharu lati baina damaini amma al-Imam Abu Hanifa yace a jidin na al'ada shine ake ce da shi mun gane ce saboda ya kafa hujja da cewa da is-salata ayyamu aqra'iki ki daina sallah a kwanakin jininki na al'ada mun gane to in ya zama to fiddilala ne a lokacin sai ka ga cewa yana da sauki sama da fiddali wajen yin aiki da su din shi ma wannan kuma malamai sun yi ta maganganu akai mun gane mun kawo misali ne wannan akan yanda sabanin yake gudana ma fi dalili ko fi dilala guda biyu ne dama wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi alladina yukhalifuna an amrihi wadanda suke saba wa umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama falyahzar wato su ji tsoron an tusibahum fitna ta same su kaga yahzaru fi'li ne mubari wanda mun ce kuma al-af'alu la khafda fiha go babu wasa ne kasa a cikin su to an ce falyahadharil ladina asalin sa falyahadharni to amma saboda an samu litiga usaki din haduwar dauraru guda alladina hamzatul wasli ana fara da ita ne saboda al'arbu la tabdo bi sakin mun gane da kyau to sai zaman to kuma round din ita ma daurariya ce to in zaman to dauraru guda bi sun hadu to dai za a kada sai zaman to a karanta da kyau falyahadharil ladina yukhalifuna balaka da falyahadhar alladina yukhalifuna ta je kai hamzatul wasli ce haka ce falyahadhar alladina yukhalifuna to sai ka ce falyahadharil ladina yukhalifuna mun gane da kyau da yana gani a karatunmu na ajurumi a mun yi magana a kai to waɗanda suke saba umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu falyahdhar su ji tsoron an tusibahum fitnatun fitina ta same su wannan fitina shine shirka saboda lokacin da ya zamanto ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yanke hukunci mutum ya ce bai yadda ba shi yana da ja a kai ga maganar malami wane ya ce kaza wato yana so ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba zai kai da ta shi ba da biyayya kenan wanda wajen wannan kuma zai iya bayarwa daga ƙarshe har ya zama to yayi shirka aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai ratsadi ta same su ma a wannan gida na duniya ko kuma a gida na lahira to a gida na duniya shine ya zama to Allah ta'ala ya dandana wa bawan shi kudarsa saboda ya kangare wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi kuma Allah ta'ala sai ya azabtar da shi imma azaba wanda take hissiya ko azaba wanda take ma'anawiya azaba akwai wanda ido kan iya gani akwai kuma wanda azaba ce ma'anawiya azaba hissiya dan Allah subhanahu wataala irin yanda ya halakar da kafirai a yakin badar wannan azaba ce hissiya ya halakar da kafirai a ghazwatul hunain wannan azaba ce hissiya dinga sunan gurare da dama wanda aka yaki Allah ta'ala ya dandana wa kafirai kudarsu ana cewa azaba hissiya wannan azaba ta biyu wanda take ma'anawiya shine Allah subhanahu wataala ya cire albarka cikin tafiyar mutum Allah ta'ala ya cire albarka cikin tafiyar mutum gashi da yana karatu din amma kuma Allah subhanahu wataala ya haramta mai jin dadin wannan karatun dashi zai karanta hadisi gashi ne ce to ba ba tare da shi wannan to kaje mutumin da zai karanta hadisi ya ce ba ba tare da shi wata azaba ta fi wannan mutum ya karanta ayata alqur'ani ya ce to wannan ayata ta cikaro da abin da muke kai kenan la'alla mansukha ce da mu tarra dai a cikin littattafai da annasikhul mansukh da sauransu ya sani ko ya karanta alburhan na al-Imam Zarkashi ya karanta al-Itqan fi ulumul Qur'an nasuubi ya karanta mubayith fi ulumul Qur'an na mana al-Qabban duka bai gaba wannan cewa masukhi ne amma kawai ce to la'alla masukha ce mu isa ba dai gurin ne ana maka zato ana maka ga tabbas ga raka zancen ana maka ga maciji ka raka ga inda ya bi ga aya ta ce ka za ka raka cewa la'alla to illa Allah ce ka bari halaka samu yaqini nan da ita yaqini ce to al-yaqinu la yazuru illa bil yaqini bisalhi aw bi aqwamin mun gane da kyau to ana ga anan ya kamata a ce mu kwana idan muka shiga maganar Ibn Rajab al-Hanbali za ta dan doka mana lokaci wanda kuma ba lalle bane mu gama ta kafin wato lokaci ya kai mana ina ga za mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da maganar da kan maganar al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali daya daga cikin manyan manyan malamai wanda shi ma wannan wani bijimin ne yayi wa al-arba'una nawawi arba'una hadisi al-arba'una nawawiya dai wannan da muke karantawa ya mai sharhin da kafa wa shafa mun gane da kyau jami'ul ulumi wal hikam insha Allah ta'ala zamu karanta maganar tashi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.